sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a assalamu alaikum. Barkamu da asuba da fatan an waye gari lafiya. Murtala Faruk san yin ne tare da Baba Yakubu Makeri da saura abokan aiki muke gabatar muku da wannan shirin. Yau Talata 15 ga watan Satumban shekara ta 2020. Kafin ku ji abin da muka tafi da shi ga kanun labarai.
To Murtala a wurare daban-daban na kasar shugaban Amurka Donald Trump da abokin karawansa na jam'iyyar Democrat Joe Biden sun bayyana mabambantan ra'ayoyi akan abin da ya tada gobarar daji mai tarihi da ta yi barna a yammacin Amurka da ta kashe akalla mutum 35. A jiya Litinin kuma wata kotun ɗaukaka ƙara ta Amurka ta goyi bayan shawarar gwamnatin shugaba Donald Trump na kawo ƙarshen aikin jin ƙai na kare dubban ɗaruruwan 'yanci rani waɗanda galibinsu suka kwashe shekara da shekaru suna zaune a Amurka. Bayan haka Firayim Ministan gwamnatin wucin gadi da ke gabashin Libya ya yi murabus biyo bayan zanga-zanga a garuruwa da birane da dama a gabashin Libya har da kai hari a kan halkwatan kwamandan soji General Khalifa Haftar a ƙarshen mako.
Kanun labaran kenan. A yau ne wa'adin mulkin Farfesa Tijjani Muhammad Bande zai kare a matsayin shugaban babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya na tsawon shekara ɗaya. Ya bayyana fahimtarsa akan matsayin Afirka a idon duniya.
Afirka ta wuce inda ake zaton ta. A majalisa kowa na da haƙƙi na zaɓe daidai da su wanda ke son shi kai ga wani abu cikin majalisa dole sai ya rage ta Afirka domin Afirka cikin 193 Afirka tana da 54.
Jam'iyyar APC a jihar Zamfara ta zargi gwamnatin jihar ta PDP da mazgunawa ɗaya daga cikin jigajiganta saboda ya tallafawa waɗanda ambaliyar ruwa ta shafa.
Sai da na ce wannan abu zai peace billahi ba siyasa bane saboda haka ba dan APC ba dan PDP sai suka ce to ga takarda wanda sun kai wuta ana zargi na ina nufin ba bisa ka'ida ba ni ba su ce wanda ɗan ta'adda ba.
Haka kuma Aliyu Mustafa Sokoto zai shigo da shirin tsaka mai wuya to amma kafin duk waɗannan bari mu fara kawo muku labaran duniya tukunna.
Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makeri. A wurare daban-daban na kasar shugaba Donald Trump da abokin karawansa na jam'iyyar Democrat Joe Biden sun bayyana mabambantan ra'ayi a jiya Litinin akan abin da ya tada gobarar daji mai tarihi da ta yi barna a yammacin Amurka da ta kashe akalla mutum 35. A California shugaban kasar ya yi watsi da batun da ake yi na canjin yanayi ne ke janyo yawan tashin wuta mai tsanani. Inda ya dana ta kira da yake yi ga yankin yammacin Amurka da su canza salon kula da gandun dajinsu. Idan bishiyoyi suka fadi a cikin dan lokaci suna bushewa suna zamewa tamkar kira ruwa inji Trump yayin da ya isa California kuma za su iya tada gobara. Haka ma ganye idan suka bushe a ƙasa tamkar makamashi ne. Biden yana faɗa a jiyarsa ta Delaware cewa kin amincewa da batun canjin yanayi da Trump ya yi ba shi ne ya tada gobara ba. Amma idan shugaban ya samu wa'adi na biyu za a ga irin wannan mummunar gobara da dama mai yawan barna da muni. Tsohon mataimakin shugaban kasar ya ce yadda Trump ke tunkarin lamarin yana watsi da batutuwan gaskiya kana yana ƙaryata abin da ke faruwa abin da ya kira sallamawa tasirin canjin yanayi. Dubun dubatar mutane ne suka arce daga gidajensu. A jiya Litinin wata kotun ɗaukaka ƙara ta Amurka ta goyi bayan shawarar gwamnatin shugaba Donald Trump na kawo ƙarshen aikin jin kai na kare dubban ɗaruruwan 'yanci rani wanda galibinsu suka kwashe shekaru da dama suna zaune a Amurka. A cikin hukuncin da alƙalai uku suka zartar a ƙaramar kotun ɗaukaka ƙara ta Amurka a California inda alƙalai biyu suka goyi baya guda kuma ya nuna rashin goyon baya. Kotun ta biyo hukuncin baya da ya hana Trump yunkurin kashe shirin bada kariya na wucin gadi ga mutane daga ƙasashen El Salvador da Haiti da Nicaragua da kuma Sudan. Ana sa ran hukuncin zai kuma shafi mutane da suka fito daga Honduras da Nepal waɗanda suka shigar da ƙara daban da aka dakatar a bara. Ana jiran babban hukuncin da zai fito. Hukuncin kotun ɗaukaka ƙarar na nufin waɗannan baki za su nemi wata hanyar doka da za su bi domin su ci gaba da zama Amurka ko kuma su bar ƙasar bayan buɗe harkoki da zai kai aƙalla farkon watan Maris ko kuma fiye ga haka. Kwamitin yaƙi neman zaɓen Biden ya kira hukuncin da aka yanke akan shirin ta TPS da cewa siyasa ce ta sanya aka yanke wannan hukuncin. Kani ya ce Biden zai kare mutane da ke ƙarƙashin shirin daga maida su ƙasashe da babu zaman lafiya.
Al-Maktabul Alami li Majlis An-Nawab awdaha.
Firayim Ministan gwamnatin wucin gadi da ke gabashin Libya ya yi murabus biyo bayan zanga-zanga a garin ruwa da birane da dama a gabashin Libya, har da kai hari a helikwatar kwamandan soji General Khalifa Haftar a ƙarshen mako. Mai magana da yawun Prime Minister wucin gadi a gabashin Libya, Abdullah Al-Sini, ya ce ya gabatar da takardar murabus ga kakakin majalisar dokoki a Gilla Sale, wanda mai magana da yawunsa kuma ya tabbatar da hakan. Kana ya ce za a yi muhawara a kai a zaman majalisa na gaba. Murabus ɗin ya biyo bayan wata zanga-zangar da ta mamaye Benghazi da wasu wurare a garuruwan gabashin Libya akan taɓarɓarewar harkokin rayuwa, ciki har da batun ɗauke wuta don tsawon lokaci da ƙarancin ruwa da kuma matsalar abubuwan amfanin yau da kullum. Mai magana da yawun Haftar, Kanal Ahmad Al-Masmari, ya faɗa wa talbijin Libya cewa sojojinsa suna goyon bayan zanga-zangar, amma kuma ya gargaɗi mutane su yi zanga-zangar da rana saboda a kare su. Al-Masmari ya ce sojoji masu biyayya ga ƙungiyar 'yan uwa musulmi da takfiri suna ƙoƙarin haddasa tarzoma.
Madalla an jima kaɗan Baba Yakubu zai sake dawowa da ƙarin labarai, to amma kafin nan bari mu leƙa taskar rahotannin namu. A yau ne wa'adin mulkin Farfesa Tijjani Muhammad Bande zai ƙarƙare a matsayin shugaban babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya na tsawon shekara ɗaya. Bande ɗan asalin Najeriya shi ne ɗan Afirka na farko da aka zaɓe shi a kan mukamin a watan Satumban bara, bayan ya yi aiki a matsayin mataimakin shugaban na taron na Majalisar Ɗinkin Duniya tun daga shekara ta 2016. A zantawarmu da shi, Farfesa Bande ya bayyana yadda tafiyar ta kasance a shekara ɗaya da ya yi a kan mukamin.
Afirka ita ce na tsaya a matsayinta, kuma ita ke da haƙƙin ba da shugaba na wannan lokacin ne nemaɗin. Amma wahalar da ta fi Afirka ta shafi ƙasashe da yawa waɗanda suke ba su da gata. Amma ita abin da Afirka dame ta, majalisa ta haɗa kan Afirka, akwai abin da suka dame ta a kan mulki na demokratiyya, maganin ta'addanci da inganta tattalin arziki. To waɗannan abubuwa su ne tsakiyar abin da shugabancin da muka yi na majalisa ta 74 su ne tsakiyar abin da muka yi gana a kai, musamman yadda za a tabbatar da alƙawarin da aka yi mutane na taimakon musu bisa ga yarjejeniya tsakanin ƙasa da ƙasa ko nahiya da nahiya. Da wasu ba su cika alƙawari, to an yi ta kai kawo a kan su tabbatar sun cika alƙawari. Sannan abubuwa da suka shafi matsayi na ba da tallafi a kan harkar lafiya don abin da muka fara da shi kenan tun farko, wadda Japan ta shugabanta sati na farko na buɗe majalisa Satumba ta wancan shekara. Sannan hulɗa da ta shafi kula a kan magance ta'addanci waɗanda ba al'amari ba ne wanda ya shafi ƙasa ɗaya. Kuma Najeriya a Najeriya matsayinta ta Najeriya tana cikin ƙolin majalisa wadda ke taimakawa a kan kula da wannan. Sannan harka ta tsaro, ai ka san ba ƙasa da ke da shugabancin harka ta kula da tsaro in akwai rikita na duniya irin Najeriya. Tun wajen 1972 Najeriya take shugabancin wannan kwamiti har yanzu, ba ƙaramin nauyi ba ne ko kuma girmamawa ga Najeriya.
To amma duk da haka manazarta na ganin cewa kallon da ake yi wa kasashen Afirka shine suna da rauni. Idan ka ji ana zancen su, to ta bangaren tallafa musu ne ba wai karfin fada a ji bane na wajen daukar muhimman matakai na kasa da kasa ba.
To duk da mutane ke zato Afirka ta wuce inda ake zatonta, a majalisa kowa na da haƙƙi na zaɓe daidai da kowa, kuma duk wanda ke son shi kai ga wani abu cikin majalisa dole sai ya zo ta Afirka, domin Afirka cikin 193 Afirka tana da 54. Amma duk da haka abin da ka faɗa ba kure ba ne. Ƙasashe da ke da ƙarfi ko kuma a tunda ma sun iya ƙulla-ƙulla, akwai hanyoyi da suke yi su sa ƙaimi su ruɗa wasu a kan wasu abubuwa. To wannan ba a rasa shi, kuma in ya faru ɗin yana da zafi. Babban gyara shi ne yanzu mutum ba ya roƙo na abu ga wani, to shi zai ƙarfafa ya zama wanto ya fi ƙarfi, ya fi ƙarfin a mai wulaƙanci. To dole wannan shugabannin Afirka na da ƙoƙarin ƙarfafa kansu domin a majalisar duniya ya zama wanto cewa kowa ya san nauyin Afirka.
Farfesa Tijjani Muhammad Bande kenan shugaban babban taron majalisar dinkin duniya mai barin gado a tattaunawar mu da shi. Zamu kawo muku karshen tattaunawar a shirin mu na gaba. Kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Baba Yakubu ya sake dawowa da ci gaban labarai.
A jiya Litinin, gwamnatin Trump ta ce ta haramta shigowa da auduga da tufafi da abubuwa kamar haka da dama da ake shigowa da su a Amurka daga wasu ma'aikatu biyar a yankin Xinjiang da ke yammacin China, amma kuma ta jingine shawarar haramta duk kayan auduga da tumaturi daga lardin Xinjiang baki daya. Mataimakin sakataren ma'aikatan tsaron cikin gida, sakatare Ken Kuchinelli, ya ce an fito da shirin haramta shigowa da kayan Xinjiang ne da zimmar hana China tilastawa musulmi Uyghur da ake tsare da su a Xinjiang aikin dole. Ya ce gwamnati tana nazari bisa doka akan yiwuwar haramta shigowa da kaya a yankin nan baki daya. Ma'aikatar custom da jami'an tsaron kan iyaka sun faɗa wa kamfanin dillancin labaran Reuters a makon da ya gabata cewa sun yi shirin haramta shigo da auduga da tufafi da kuma tumaturi a cikin manyan abubuwa da China take aikewa tare da umarni da aka sanar a jiya Litinin. China ta musanta zargin tana muzanta wa 'yan kabilar Uyghur, kana ta ce sansanonin da suke zaune cibiyoyin koyar da sana'o'in hannu ne domin yaki da tsaurin ra'ayi. A ƙarshe madugun 'yan adawar Rasha Alexei Navalny ya iya numfashi da kansa kana ya dan bargadonsa na asibiti a cewar likitoci a jiya Litinin, yayin da kasar Jamus ta sanar da cewa waɗansu dakunan gwaji a Faransa da Sweden sun tabbatar cewa an saka masa guba ne irin ta kungiyar Novichok ta tarayyar Soviet. An kai Navalny mai shekaru 44 Berlin ne domin masa jinya a asibitin Charite bayan kwanaki biyu da kamuwa da rashin lafiya a wani jirgin saman Rasha mai aiki cikin gida a ranar 20 ga watan Agusta. Jamus ta buƙaci Rasha ta gudanar da bincike akan batun, yayin da ita Moscow take zargin kasashen yammaci da kokarin shafawa Rasha kashin kaza. An yi nasarar cire Navalny daga na'ura mai taimakawa numfashi, kuma ya yi kokari ya tattaka ya bar gadonsa na ɗan ƙaramin lokaci a cewar asibitin. Ko da yake an ce Navalny yana samun lafiya, amma sanarwa bata tabo batun da dadin aikinsa na yaki da cin hanci da rashawa da kuma matsayinsa na babban dan adawar shugaban Russia Vladimir Putin. A baya likitoci sun yi matashiya cewa ko da yake Navalny yana samun lafiya, amma akwai yiwuwar gubar za ta dade tana tasiri a jikinsa.
Madalla a gaida Baba Yakubu makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai ci gaban rahotannin da muke dauke da su. Wata harin barwar siyasa na kokarin kunno kai a jihar Zamfara da ke arewacin Najeriya, yayin da jam'iyyar APC a jihar ta zargi gwamnatin jihar ta PDP da hada baki da jami'an tsaro domin musgunawa daya daga cikin jigajiganta saboda ya tallafawa waɗanda ambaliyar ruwa ta shafa. Wakilin Musa ne Sha'abu Malumfashi na dauke da ƙarin bayani.
APC ta koka ne sabili da 'yan sanda sun kama Alhaji Abubakar dan Tabawa jigo a jam'iyyar a ranar Asabar sa'ilin da ya je don ya agazawa waɗanda ambaliyar ruwa ya shafa a garinsu.
Akwai kungiya da agare mu ta garin mu gafa sai mun nace su turo wakilan su, kuma kaji abun mamaki sai da nace wannan abu zai peace billahi ba siyasa bane, saboda haka ba dan APC ba dan PDP su tabbata cikin wakilan za su zo da na PDP da na APC da na AGA duk a saka su ciki su zo su ga mun ga mai mutane wajen sha dina ranar zuwa 12 sun kaga masu fitin sanan kuma ko sanin tun da gina wannan gidan ya san cewa da yamma abokane na wadanda muka taso ta da su za su zo nan gidan mu zanna ayi sallamin garba ayi sha a ci abinci sanan kowa ya wace ta gida ci sai ga yan sanda sun hado mun cikin gida sai nace lahiya sai suka ce wai ana nema nan ce wata nema commission yan sanda na nema haje kuta nace to kun zo da arrest wannan suka ce ba su zo da shi ba muna wannan magana dun da abokaina da awurin sun sa su mota sai na shiga motar mun kauje haje kuta sai suka ce man suna so su yi ma interview nace ta ni ba gura mallaki da ba sai suka ce to ga takarda wanda sun karbuta ana zargina ina mitin ba bisa ka'ida ba ni ba su ce wanda yan ta'adda ba ko da bandits ba.
Da yake mai da martani game da wancan zargi, kwamishinan tsaro da harkokin cikin gida na jihar Zamfara Abubakar Muhammad Dauran ce waye.
Saboda shi mai girma gwamna Dr. Bello Mama Matola Maradu ya samu nasara akan tsaro, babu inda za su taba shi in ba sun tabo ta hannun bangaren to tsaro ba, sai za su kai tamitamite suna kiran wasu Fulani suna zama da su, kuma Fulani daga da su aka zazzauna da su tun farko.
Zargin na APC ya hada da ƴan sanda. Hakan ya sanya na tuntubi kakakin rundunar ƴan sanda ta jihar Zamfara, SP Shehu Muhammad.
Zaman lafiya na cikin gida rundunar ƴan sanda ita ce adda wannan nauyi ta tabbatar da cewa an kare rayuka da dukiyoyin al'umma. So abinda rundunar ƴan sanda take yi a jihar Zamfara ba kuntata mu kowa bane, ba cutar da wani bangare bane. A aikin ta take yadda tsarin mulki ya tanadar na kare rayuka da dukiyoyin al'umma. Su ma masu wannan zargin na tabbatar da in babu zaman lafiya a jihar Zamfara inda suke zaune suna wannan zargin ba za su yi shi ba. So kaga ba lahi bane idan hukumar ƴan sanda based on wani bayanai na sirri da ta samu akan wani ko kuma wasu ta tafi ta kama ta zo ta bincika. Lafi ne?
Sani Shaibu Malumfashi, Murai Amurka daga Zamfara.
A gaida Sani Shaibu Malumfashi. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 19, 31, 49, da kuma 60. Sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za ku iya kama mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 a zangon FM. Bayan haka a koda yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukan mu na yanar gizo wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Saka mai wuya.
Yau Buhari ya bar Boko Haram ya girma. Buhari ya bar Boko Haram ya tashi daga arewa maso gabas, ya tafi arewa maso yamma, ya tashi daga arewa maso yamma har ya shiga arewa ta tsakiya.
Gaskiya duk abin da ya kamata gwamnati ta yi ta taimake su, iya gurgurdo gwamnatin jihar Borno ta yi. Motoci ne an basu, logistic ne ana basu.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci, barkamu da saduwar mu da ku a wani sabon shiri na tsakamar waya. Muna fata kuna nan kallon kamar yadda muke a nan Washington DC. Yau muke kawo muku ci gaban muhawarar da muka shirya game da halin sha'anin tsaro a jihohin Borno da Yobe inda Boko Haram ta fi kamari. A cikin shirin yau za mu ji wabotutuwa da dama da za a taba waɗanda za su haɗa da tambayar da za mu ni cewa shin wannan yakin yaki ce wiwa ne saboda wasu daga cikin mutanen jihohin da abin ya shafa suna amfana daga shi yakin, wato su suna samun wani amfani ko na kuɗi ko na sana'o'i. Sannan shin shugaba Muhammadu Buhari zai iya ƙarasa yakin nan kafin ya gama wa'adinsa a shekarar 2023? Bayan haka yashe shi gwamnan nan na Borno ne yanzu ba yana saka kansa a cikin hatsari ba kuwa yadda yake tanka da wasu al'amura? Ba ta da ɓata lokaci ba, bari in sada ku da Haruna Dauda Biyu domin ya ci gaba da kawo muku muhawarar da ya shirya mana a can Maiduguri.
Fadar Babakura Abuja, to akwai batun da ake cewa wasu daga cikin musamman ma al'umma haka sun amfana sosai da wannan yaƙi na tada shi saboda su ya kara karshe kamar sun zama masu kuɗi na fitan hankali saboda irin wannan rigimu. Ya kake kallon wannan lamari a matsayinka na commissioner a jihar Borno?
Bana magana akan bazan yi magana akan abin da bazan iya tabbatar ba. Because abin da yake faruwa kasa dukan mu ƴan adam ne,
haka
dole ne a cikin ƴan adam za a samu bata gurbi kuma za a samu wanda suna yin abin sakani da Allah. Amma wannan batun abu ne wanda bazan iya tantance ba. So bani da hurmi ne magana akai.
Amdan Bawudu, zan dawo gare ka har yanzu. Akwai wannan batu da na yaki ga Boko Haram har yanzu. Kana gani Buhari zai iya kawo ƙarshen wannan matsala na yaki da ayan Boko Haram da ake yi kafin ƙarshen wa'adinsa na 2023?
Gaskiya ba mu sa tsammanin haka ba. Muna fata amma ba mu sa tsammani ba. Dalili abin da ya sa yau Buhari ya bar Boko Haram ya girma. Buhari ya bar Boko Haram ya tashi daga arewa maso gabas, ya tafi arewa maso yamma, ya tashi daga arewa maso yamma har ya shiga North Central, ya shiga arewa ta tsakiya. To kaga gaskiya in mun duba, gaskiya muna fata amma gaskiya ba mu dau hanyar ba gaskiya. Shine abin da nake kokarin fahimta gaskiya akan wannan.
To zan dawo gare ka Honorable Commissioner Babakura Abajatau. Ranka dai kamar me gwamnatin jihar Borno take yi ne wajen tallafawa su waɗannan jami'an tsaro garin cewa an kawo ƙarshen wannan matsala na ta'addanci?
Gaskiya duk abin da ya kamata gwamnati ta yi ta taimake su, iya gurgurdo gwamnatin jihar Borno ta yi. Motoci ne an basu, logistic ne ana basu. Baya ga haka kuma duk wani lokacin da sun bakaci wani abu wanda gwamnatin jihar Borno za ta yaye ko za ta ya basu, da gwamnatin jihar Borno ta ce a babu, ba ma wai taimako ta yi na jami'an tsaron da kake magana nan ba. Kaga wannan vigilante da hunters da civilian JTFs da su mai maharba da su mai nasu wannan dukkan su kaga kowanne an kara adadin shi ba iya yadda suke dadin bane kai da maharwa ba sa ciki ma da bijidante ba sa ciki ma sibidan je ce ne ko suke ci to sibidan je ce da karan kansu su ma abinda ake ba su a karshen wata gwamnatin jihar Borno ta kara musu ba wai wai ta kara musu kai hakan nan ba kuma ta aka kuma aka kara musu adadin su don abinda dai ya kamata a yi don a samu lafiya gwamnatin Profesa Babagana Umar Azulum wallahi yayi kuma wannan ba wai yana magana musaina dan commissioner ba ko da wanda baya cikin jihar Borno nan ya sanda wannan abun so saboda haka abu ne dai wanda kowa dai yana bada iya nashi gurgurdun taimako amma kana ciki kullum irin bambaci da motocin da za su yi amfani da shi masu budadden baya din nan baya ma karewa yadda ake kawo su duk kuma kawo su da ake na ba wai ana ba hukumomi ko kuwa ministry ko kuwa wasu departments ba ne duk su ake bawa domin a samu motoci masu karfi wanda za su yi shiga lungu da sako-sako a ga cewa an ci nasara akan wayannan mutane to saboda haka gundar gwamnatin jihar Borno ne wallahi duk abin da ya kamata gwamnati ta yi domin a samu zaman lafiya a jihar nan gwamnatin jihar Borno wallahi ta yi
malamin nan Borno akwai batun da ake cewa kaman su ko kuma ku al'umman jihar Borno ku ne ba ku so wannan abu ya kawo karshe ganin cewa kabar da masu magana ke cewa dan gari akan ci gari menene kake gani ku yasa al'umman jihar Borno ba ku so wannan abu ya kawo karshe haka
gaskiya duk wanda ya zargi al'umman jihar Borno da sunan ba sa son wannan abun ya kare gaskiya bai yi wa al'umman jihar Borno
wannan abun da ake amfana da sauran su ku kan bada gidan haya ma kungiyoyi masu zaman kansu ko kan yayin ku suka samu aiki da sauran su a wannan a samu albashi mai kauri da sauran su
duk wannan abubuwan ana yi saboda babu na gwamnati ne inda akwai na gwamnati ma ba za a yi wannan ba to amma kuma kar ka manta ba wanda duk yanzu wanda kace yau in kace wa mutumin Borno dukkan wani dan NGO ya bar Borno ya zauna lafiya kowa zai yadda a cikin mutanen jihar Borno gaskiya ba wanda yake goyen bayan wannan abun ya kare sai dai in bara gurbi ne shi a jihar Borno amma in dai mutumin kirki ne wanda ya san me yake domin wannan matsala fa in bata shafe ka ba ta shafe ni in bata shafe ni ba ta shafe dan uwanka ta shafe dan uwana ta shafe waye to gaskiya ganin wannan ni ban gamsu aiwa mutanen Borno wannan kudin goro a ce gaskiya akwai wanda na yadda in an samu bara gurbi wanda shi a zuciyarsa shi ma bai isa ya bayyana mana ba dan zamu yake shi ne kamar yakin annabawa in yi da ya gaya mana irin wannan abu so saboda haka gaskiya wannan din ba gaskiya bane zarge-zarge ne na mara tushe
honorable commissioner Babakur Abdullahi ba gani kamar shi kansa mai girma gwamnatin jihar Borno yakan sa kansa cikin hatsari ganin yadda yake ja-inja da su jami'an tsaro wani lokaci ya nuna musu fushinsa da sauransu kuma lokaci sukan hana shi tafiya wani wuri amma yana cewa sai ya je
wannan duk ya nuna cewa shi ya fada abu ne wanda ya fada kuma ba wai jita-jita bane shi ya rantse cewa zai yi wa jihar Borno aiki cikin azumi baya ga haka kuma yace zai yi duk abin da zai nuna cewa za mu samu saukin wannan abun ba wai yana yi wannan abun ne wai da gangan ko da wani abu hakan na ko ganganci bane akwai abin da ya kamata kai zaman ka na shigaba dole ne abin da ake kiran shi sacrifice kai shi
sadaukarwa
da zaka yi shi kuma insha Allah Allah zai kare shi don abin da yake faruwa din ba idan ba a dauki kokoran mataki ba wannan abun zai zauna da mu Allah kada ya san ranan da wannan abun zai wuce amma a dalilin da Allah ya bashi kwazo kwarjini da kuma rashin tsoro you know saboda haka dole ne to inda yake zuwa din daga ai akwai mutanen Borno a wuri to ai shi gwamnan jihar Borno ne ba a ce shi gwamnan cikin birnin Maiduguri ne kawai ba to ya za a yi ya zauna a cikin Maiduguri wai akwai mutanensa wanda suke wajen gari wanda suna cikin matukan bukata to dole ne ya je ya ba su wannan abin da suke suka bukata because shi yana yi wannan abin fi sabilillahi ne haƙƙin Allah ne yake gudu
to kana gani ya dace yadda yakan daura wasu jami'an tsaro laifi a gaban su cewa ba su yi yadda ya kamata ba
zan tambaye ka abu daya in kai ne kake ciki takalmi sai za ka yi ni ma ina tambayanka yanayin da duk inda ya tsaya yana wannan abun za gani akwai abu wanda ya faru
to ba ku kallon hatsari da ake sa kansa ciki garin cewa inda ma yakan shiga din wuri ne da har ma an taba attempting kamar za a kai masa hari kamar garin banki da sauransu garin baga da sauransu inda ana tsarin cewa har zuwa ko waɗannan mahara
nawa ne cikin dubu
malamin ɗanɓaro ya kake kallon inda shi gwamna ke shiga musamman ma yanda yake ta sa in sada waɗannan jami'an soja ya kuke kallon abin ne
gaskiya duk wanda ya ga abin a mahanga ta haka zai ji daɗi domin zai yi tunanin cewa gwamnan ya damu da ran mutanensa amma inda maganan take ba waɗannan ƙananan sojojin bane wanda suka bar gidajensu suka bar iyalansu suke daji ba su ya kamata yi wa ihu ba mu abinda kullum muke so gwamna ya yi mana shine ya fito ya faɗi inda ainihin laifin yake ai waɗannan sojojin ba su ya kamata yi wa ihu ba ya kamata ya samu information din ta wajen waɗannan sojojin shin ba su da makamai ne yasa ba sa iya yakan waɗannan mutanen a'a me ya faru yasa sai a kashe mutane kuna gurin nan kaga idan ya samu wannan information din sai ya je ya tinkari shi shugaban kasa me yasa wannan abubuwan ya faru ga abin da sojoji kaza 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 suka gaya mu kaga wannan zamu abin nan amma yana ihu ne a inda bai kamata a ce ya ihun ba kuma ihun sa a gurin ba gyara bane na farko yana zai iya sa rayuwarsa hatsari domin a tarihin sojoji kasan suna kashe iyayen gidansu so kar ya ga shi civilian mastansu ne za su iya yin komi a kansa so saboda haka wannan abin da yake yi din wanda gwamna yake gaskiya shi ma ba daidai bane gwamna nan gaba in ya samu irin wannan feluwan ya kamata ya nemi hujja a wajen su sojojin da ya samu a wannan gurin idan ya zo sai ya je ya gaya shugaban kasa duk da mun san ai yanzu ba gwamna ne ya kamata ya rika rangadi ma yana duba aikin soja ba shugaban kasan me yake yi da mu da ku dukkanmu mun san lokacin da Idris Deby ya taka ya zo ya shiga jeji saboda ran sojan soja guda 90 da aka kashe wa chat ashe sojan Najeriya ba shi da mutuncin da Buhari zai iya zuwa a kan ransa
to dan gare ne barin dawo gare ga honorable commissioner shi kabar gwamnan jihar Borno Professor Babagana Umaru Zulum ya taba cewa shi bai dan maya ko a sake bashi dama ya tsaya zama to gwamna karo na biyu ba saboda idan har wannan abu ba zai tsaya hakan nan ba ya kuke kallon wannan furuci na shi ne
ya zo ne yayi wa jama'a aiki ba don kansa bane wannan kalaminsa ya nuna cewa shi ya zo ne ya gyara jihar Borno idan muddin jihar Borno ba sa gyaru ba saboda ya halaya shi yadda ya doka yana tafiya bi duk da shi ba ruwansa da ma wani sakanta gyara yake so
to a gaishe ku malamai muna fatar an amfana daga wannan filin da muka ji a yanzu akwai ƙarin filin da zamu shiga bata ka muku a mako na gaba inda shirin mu mai zuwa zamu gwada cigaban da aka samu ko kuma gwamnati ta fi samun cigaba tsakanin ta yanzu da wacce ta gabata a nan jihar Borno din sannan ya halin tsaro yake yanzu a Maiduguri misali da tafiye-tafi shekaru 11 bayan da aka fara tunkarar yakin nan na Boko Haram ina kuma zargin da wasu suke yi na cewa ai su ɗan Boko Haram din makamansu sun fi na sojoji ko kuma cewa ma wasu makaman daga hannun sojoji suke samun su sai ya daka ci shirye mai zuwa yanzu dai a madadin shi Haruna Dauda biyu da bakin nasa da kuma gare Salihu Abdu da ta hada mana shirin ne ni Aliyu Mustafa Sokoto a Washington DC mun ba ku lafiya
zuwa gaida Aliyu Mustafa Sokoto kafin mu yi sallama ga baba ya sake dawowa da labarai amma a takaice
a wurare daban-daban na kasar shugaba Donald Trump da abokin karawansa na jam'iyyar Democrat Joe Biden sun bayyana mabambantan ra'ayi a jiya Litinin akan abin da ya tada wuran daji mai tarihi da ta yi barna a yammacin Amurka da ta kashe akalla mutum 35 a California shugaban kasar ya yi watsi da batun da ake yi na canjin yanayi ne ke janyo yawan tashin wuta mai tsanani inda ya nana ta kira da yake yi ga yankin yammacin Amurka da su canza salon kula da gandun dajinsu idan bishiyoyi suka fadi a cikin dan lokaci suna bushewa suna zamewa ta makarkira ruwa inji Trump yayin da ya isa California kuma za su iya tada gobara
da takaitattun labaran muka kawo karshen shirye-shiryen namu a daidai wannan lokaci sai kuma ta an jima da hantsi misalin karfe 8 agogon Najeriya Niger Kamaru da Chadi wato karfe 7 kenan agogon GMT da Ghana za mu sake dawo muku da wani sabon shirin kafin mu yi sallama ga gaisuwar ta'aziyya zuwa ga tsohon gwamnan jihar Sokoto Sanata Aliyu Magatakarda Wamuku da iyalai da sauran dangi da rasuwar yarsa Sadiya Aliyu Wamuku wanda Allah ya yi wa rasuwa a ranar Alhamis sakamakon haihuwa Allah ya ji kanta da gafara mu kuma ya kyauta da tamu idan ta zo yanzu kuma madadin dukkan abokan aiki musamman Baba Yakubu Makeri da ya ce ni gabatar da shirin da kuma Cuba Herodio Dole da ya hada mana shirin baki ɗayan sa. Murtala Faruk Sanyinna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. Ma'assalam.